أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشكى بركاتهم أتشكى wato jami'in tirmidhi malam abu isa at-tirmidhi rahimahullah yace babu ma jaa annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadida. Wannan babu ne da ke karantar da mu cewa shi mai alwala zai dauki wani sabon ruwa saboda shafan kansa, ba zai wadatu da danshin hannuna wanke hannaye din ba, zai dauki ruwa na musamman domin shafan kai. Shi ne malam ke cewa wato hadisi daga isnadinsa daga Ali dan Hashram har zuwa wato Abdullahi dan Zaid radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tawadda. Shi Abdullahi dan Zaid radiyallahu anhu ya ga manzo kira da mutum Allah tabbata a gare shi yayi alwala. Wa annahu masaha ra'sahu, shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya shafi kansa بما ان غير فضل يديه دواني روا وندا بالغور واتو وانت هنايه سدن بني وانت وانت هنايه زو غيو هنو كاغا هنايه اكوي دايشي تو بل واداتو دا wannan danshin ba ya dauki wani sabon ruwa domin shafan kansa. Wannan hadisin Imam Muslim da Nasa'i da Abu Dawud da sun kawo shi, Imam Malik ma ya kawo shi a cikin Muwatta rahmatullahi ala aljami'. Abu Isa yake cewa wannan hadithun hasanun sahih, hadithi ne mai kyau kuma mai inganci. An samu wasu ruwayoyin ma duk dai suna nuna hadithin yana da inganci. Wal amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi, malamin yace wannan shine abin da ake aiki da shi a wajen mafi yawa daga malamai. Wa ra'u annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadida, su sun ga cewa mai alwala zai taba sabon ruwa saboda shafan wato kansa. Wannan kuma yake babu ma ja fi masjid udhunayni zahirihima wa batinihima, bayani akan abin da yazo gami da shafan kunnuwa. Idan mutum zai shafa kunnuwansa zai shafi waje da ciki ne gaba daya. Bala ya kawo hadisi daga Hannas ya yi dangana isnadin har zuwa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi, wanzo kila da mutum Allah tabbata a gare shi ya shafa kansa kuma ya shafa kunnuwansa. Zahirihima wa batinihima, wajensu da cikinsu. Abu Isa yace a cikin babin akwai hadisin da aka samu wato daga Rabi' shi ma kamar haka ne, kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas yace hadisin hasanun sahih, kuma malamai suna ganin haka za a yi. Mutum zai ɗauki ruwa wato bayan ya shafa kansa ba wani sabon ruwa zai ɗauka ba, wannan ruwan da ya shafa kansa ɗin nan da shi zai shafa kunnuwansa. Dalili shi ne babin da malamai yake cewa babu ma jaa annal udhunayni min ar-ra'si, su kunnuwa suna daga kai, kunnuwa suna daga kai. Don faɗin haka ne wato hadisin da ya zo daga wato Abi Umama radiyallahu anhu yake cewa tawadda annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi yayi alwala. Yayi alwalan nan fa ghassala wajhahu thalathatan, ya wanke fuskarsa sau uku. Wa yadayhi thalathatan, ya wanke hannayensa kuma sau uku. Wa masaha ra'sahu, sai ya shafe kansa. Wa qala yace al-udhunani min ar-ra's, su kunnuwa biyu suna daga kai. Ma'ana kunnuwa biyu suna daga kai kenan, ba za a dauki wani ruwa ba saboda shafan kunnuwa. Wannan hadisin hanyoyinsa suna nan da yawa. Abu Isa rahimahullah yace hadha hadithun hasanun, kuma hadisin Abu Dawuda da Ibn Majah da Imam Ahmad sun kawo shi. Al-Allama Al-Albani yace hadisi ne wato sahih a cikin sahihin sunan Ibn Majah. wasu malaman suka tafi akan wannan wato bayani game da wannan hadisin cewa wajibi ne mutum ya shafe kunnuwansa ba sunna bane, amma jumhur malamai sun tafi akan cewa shafan kunnuwa sunna ne. Wasu kuma suka rabe, wato cikin kunne yana tare da fuska, bayan kunne kuma yana tare da kai. Duk wannan dai mai alwala idan ya ɗauki sabon ruwa don shafan kansa, to zai shafa kunnuwansa ba sai ya ɗauki wani sabon ruwa ba. Wannan shine mai inganci. Akwai lafazin da ya zo cewa za a ɗauki sabon ruwa saboda shafan kunnuwa, wannan lafazin yana da rauni. Yadda ake kuma mutum zai sa yatsunsa na nuni cikin kunnuwansa, babban yatsun sai ya ɗaura a bayan kunnuwan, sai ya shafe ta waje, kuma na cikin ma ya shafe cikin kunnun haka, sannan ya cire. Ba wai kawai zai sa ne ya cire kawai ba, kamar yadda wasu suke yi. Malam yake babu ma ja'a fi tahlilil asabi, wannan babu ne da ya zo da ke bayani akan ciccu da yatsu yayin da mutum zai yi alwala. Ya dangana hadisi daga isnadin sa zuwa daga Kutayba ibn Sa'id har zuwa wato ibn Sabira, shi kuma ibn Sabira daga baban shi Sabira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda'ta fakhallil al-asabi'a, idan kai alwala to ka tsitsiye yatsunka, in za ka yi alwala ka dinga ciccuda yatsunka kana sa wato yatsa tsakanin yatsun, kar a bar hakan nan tsakanin, ba mamaki ruwa bai isa ba, sawa'un yatsun hannu ne ko yatsun kafa ne. Malam ya ce wannan hadisin an samu daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma, shi ma kuma an samu daga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anil jami'. Wannan shine abin da ake aiki da shi, yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi annahu yukhallilu asabi'a rijlaihi fil wudu, wanda zai dinga tsatsefe wato jiju da yatsun kafansa a wajen alwala. Wannan shine abin da sauran malamai wato suke bai. Kuma a cikin wannan babin akwai hadisi daga Ibn Abbas yana cewa idan manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda'ta fakhallil bayna al-asabi' bayna asabi'i yadayka wa rijlayka, idan zaka yi alwala ka ciccu da tsakanin yatsunka na hannu da yatsun kafa. Malam ya ce wannan hadisi ne gharibi, wato hasanun gharibi, yana da kyawu kuma bakon hadisi ne ba a samu ba sai ta wannan isnadi, shi yasa ya ce bakon hadisi. Kenan za a ciccu da yatsun hannu da na kafa. Imam Malik rahimahullah da fari yana ganin ba a cuccuɗawa, sai daga baya wani almajirinsa ya zo ya kawo masa hadisi, ya ce shi fa ya ga hadisi gashi-gashi. Imam Malik rahimahullah daga baya yana ba da fatawan cewa idan mutum zai yi alwala ya cuccu da yatsunsa na hannu da kafa. Wasu za ka ga yatsunsu na kafa wato suna haɗe har kamar zai yi wani ciwo. To idan ba a tsatsefewa ɗin sai ka ga ruwa bai samu ya shiga tsakanin ba, kuma wanke kafa farilla ne daga cikin farillan alwala. Daga isnadin malam zuwa misbar ɗan Shaddad al-Fiqri yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, ni na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam idza tawadda ilayhi alwala dallaka asabi'a rijlaihi bihinsarihi, annabi yana ciccu da tsakanin yatsunsa da yatsa ta nuni, wato da yatsa nuni yake ciccu da yatsun, ba dukkan yatsu yake zubawa ba, a mai haifar shi ne ƙaramin yatsa na hannu shi ne yake sawa tsakanin yatsunsa na kafa yana tsatsefewa. Kaga yadda sahabbai suke lura da yadda annabi yake ibada don su nakaltowa al'umma don su koyi da shi alaihi salatu wassalam, kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah ya dace da mu ga shigar manzo alaihi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.